à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Yamai na jamhuriyar Nijar akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Shirin da a cikin sa za a ji cewa a Najeriya shahararren malamin addinin musulunci nan Dr. Ahmed Gumi ya bayyana muhimmancin samun sulhu da ƴan bindigar da suka addabi arewacin ƙasar a matsayin matakin farko na neman kawo ƙarshen fitinar. A jamhuriyar Nijar kuma wata ƙungiyar fararen hula ce da ake kira MPCR ta nuna damuwarta game da yadda wasu ƴan siyasar ƙasar da suka yi murabusu daga mukamansu domin shiga zaɓuɓɓuka ke sake komawa bakin aiki ba tare da an sake naɗa su ba. Har ila yau game da batun da ya shafi zaɓen na Nijar an fara faɗakar da matasan da magaran muhimmancin zaɓe da kuma hanyoyin da za su bi domin bayyana ra'ayoyinsu a kafofin yada labarai na kasar. Akwai shirin kuwa Bargida da sharhin jaridun Nijar, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma zan farawa ne da sauraron labarun duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfi Lahashin Gumel. Yau Talata za a fara shari'a mai cike da tarihi ta tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump karo na biyu a majalisar dattijan Amurka, inda ake zargi Trump da tunzura tayar da hankali wata guda da ya gabata ta hanyar ingiza magoya bayansa da su tunkari 'yan majalisar a ginin majalisa na Capitol, yayin da suke tabbatar da cewa ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden ya kayar da Trump a zaben na shekarar 2020. Zanga-zanga ta rikide zuwa tashin hankali yayin da kusan magoya bayan Trump 800 suka afka mahukuntan a cikin ginin majalisar, suka fasa kofofi da tagogi, suka yi wa wasu ofishin majalisar kawanya tare da yin artaba da 'yan sanda. Mutane biyar ne suka mutu, ciki har da wani jami'in 'yan sanda na majalisar wanda ake binciken mutuwarsa a matsayin kisan kai, da kuma wani dan sanda da ya harbi ɗaya daga cikin masu zanga-zangar har lahira. Sanatoci 100, 'yan Republican 50, 'yan Democrat 50 da ke sauraron ƙarar tsige shugaban mai wa'adi ɗaya suna cikin wani matsayi na musamman. Da yawa daga cikinsu sun kasance shaidu ne kan hargitsin da ya faru a ranar 6 ga watan Janairu, yayin da suka tsere daga zauren majalisar dattijai domin kare kansu. Fadar shugaban ƙasa ta White House tana bayyana matsayinta kan Iran bayan da shugaba Joe Biden ya yi wata hira inda ya nuna cewa Amurka ba za ta ɗage takunkumi ba har sai Tehran ta daina inganta uranium ɗinta. Sakatariyar yaɗa labarai ta fadar White House, Jen Psaki, ta faɗa manema labarai a jiya Litinin cewa don a fayyace a bayyane ba haka bane shugaban ya ce. Shugaba Biden a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin ranar Lahadi ya nuna amincewa yayin da Nora O'Donnell ta CBS ta tambaye shi game da ɗage takunkumi kuma ko Iran za ta fara dakatar da inganta uranium fiye da wanda aka amince da ita a ƙarƙashin yarjejeniyar JCPOA wadda Amurka ta fice ƙarƙashin gwamnatin Donald Trump. Labaran duniyar da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta tabbatar da kamun tsohon kantoman ƙaramar hukumar Jibiya bayan da aka tabbatar yana cin amanar kwamitin yaƙi da ta'addanci ta wajen haɗa kai da 'yan ta'adda. Ga Sani Madunfashi da ƙarin bayani.
A wani hukar toma ne.
A kai, Allah kare ka, ina lahiya.
Lahiya don a wani
kwana ni ban ji kamar ji tsayin ta boka.
Labarin kama Haruna Musa ya zo ne a matsayin waiwai ga jama'a, wanda haka ya sanya na tambayi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa in ji shin ko gaskiya ne sun kama shi?
To gaskiya ne, a rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina gargashin jagorancin CP Salisu Buba ta sami wani faifai na magana wanda aka ringa yadawa a kafa kasa da zumunta da sauransu, kuma wanda muka gudanar da bincike kuma muka tabbatar da cewa wanda ya yi wannan hira tsohon kantoma ne na karamin hukumar Jibiya, Laji Haruna Musa Mato. Mun gayyace shi ofis ɗinmu kuma mun gudanar da bincike bai yi musu ba akan cewa yana hulɗa da mu'amala da waɗannan ɓarayi na daji kamar yanda wannan hira ta ba wa kowa mamaki da irin cin amana na mutanen jihar Katsina da wannan shugaba yayi, domin yana ɗaya daga cikin ɗan kwamiti na sasanci na wannan jiha ta maganar makiyaya da manoma, har ma da laifi na ta'addanci a riga an mika shi a gaban kuliya.
Tsakakin rundunar 'yan sanda kenan ta jihar Katsina.
Wallahi ya ga ban shirin mun kace waya abun yake wani duku ba a cewa gari di ai abun
ai kana da labarin wani mahadi
mahadi
yanzu na ji ai magana wai wannan yaran da ka bada na yan kankara din nan wai an kashe kuɗi wajen naira miliyan 800 kika nawa ne an bada miliyan 30 kaji ana magana miliyan 800
a gai da sani malin fashi da wannan rahoton.
Da labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai fagen rahotanni. Zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya, inda shahararren malamin addinin musulunci nan Dr. Ahmed Gumi ya ce a halin da ake ciki sulhu da 'yan bindigar da suka addabi arewacin kasar ne matakin farko na neman kawo ƙarshen fitinar. Daga Abuja ga Hassan Maina kenan da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shahararren malamin nan mai faraji dake arewacin Najeriya, Sheikh Dr. Ahmed Abubakar Mahmud Gumi, ya doki gabarar shiga cikin dazuka inda yake yin wa'azi ga 'yan bindiga da ɗaya su tuba su bar aika akan da suke tafkawa. Na tambayi Dr. Gumi ko ina tasirin wannan kuduri nasa.
Kaga yanzu ina zamfara, naga gwamnati tana taimakawa a yi wannan abu. Naje Sokoto ma naga shi ma suna da shiri kai sun yi tayin abubuwa, saboda haka yanzu Sokoto da Zamfara akwai saukin al'amari. Ke domin mun zo daga Gumi muka bi ta Anka muka zo Goso, gashi nan ana kiwo ana noma ba wani matsala. Daga Shinkafi har zuwa Goso ba wani matsala, mutane na kiwo. Matsala kawai da muka samu muka gani shine Wurno da kuma wurin katan Isa, dan ne har yanzu akwai, an ce kuma yancin su mabuzaye ne.
To kasancewa waɗannan waɗanda suke tada hankali ba su da wata kungiya guda ɗaya wanda in ka samu shugaban ka gama magana da kungiyar kenan, ko da an yi su bangaren a iya samun wancan bangaren shi kuma shigo da aika-aika. Kana ga wani
wani na dinki wani na farkewa.
Yawwa
haka yake. To amma dole sai an bi su ɗaya da ɗaya kenan.
Kana ga doctor za a yi musu ɗaya da ɗaya
kwarai da gaske. Abin da ya sa shi ne ai kaman kifi ne a kosteku, babban kifi ya cinye ƙarami. In ka samu babban kifin to zai cinye ƙananan, shi zai hana ƙananan yin barna. Mun ga suna yi suna hana ƙananan barna, in ka ga yi barna to maybe ai nesa ne ba su sani ba, saboda haka ana gaya kuma juya akalansu su zama su ne kuma ke taimakawa wurin samun tsaro a cikin daji. Ba wai labari ba ne abinda muke ciki kenan. Zuwa garin Goso lafiya lau masha Allah, hanyoyin da za a ba a bi, kasuwar da ba a ci duk ana ci, lafiya dai ya dawo. Kuma idan ka ji wai ai dan hari can ai dole kafin a warke gaba ɗaya ai ta ɗauki lokaci. Shi kan shi barna a hankali ta zo, amma dai ana hanyar warkewa ne, abun yana cin nasara. Saboda haka ina son gwamna na Kaduna Malam Nasiru ya ɗauki wannan ra'ayi, ya yi hankuri mu shiga dajin birnin Gwari, ya hankuri don Allah. Na san shi mai mulki ka san bai son reni, sannan ba maganar reni ba ne, maganar rayuwar mutane ne. Su kuma can jahilai ne, shi da kan shi ya ce jahilai ba son addini ba. To ashe wanda bai san jahili bai da magani kaman kami, ka jawo shi ka koya mishi yadda ma zai tafi da rayuwar shi.
Kana tunanin karfi dajin zai kai ga abin da ake cin ake fata?
A shi karfi dajin yana da amfani, amma yaushe shi an kara sulhu ai da matsayin karfi da ake yin sulhu. To tunda sun san akwai karfin, sun san akwai abin nan, shi dai ya hankuri yanzu a shiga. Tunda da ya ce jahilci ne ba su addini ba, shi ne matsala. To ka shiga ka musu addini ka gani addinin zai hana su wannan barna.
To mutanen nan suna dauke da bindigogi, ya kuke yi da bindigogi da sauran makaman nasu?
Ai gaskiya ka tafi bindigar shi karfi, shi ma ya san abin da ke ba kyau. Saboda ka in ka zo mai da kuma ba da fada ba, kuma neman mishi mafita, shi ma ya san yana cikin matsala domin bai iya shigowa gari. Kuma gashi yana cikin daji, yara ƙanana ne. So wani ya ce ma shi yana so ya je ga uwar shi. Ƙananan yara yaushe za mu tsaya gwamnati manyan mutane ana fada da ƙananan yara, sai dai mu shirya da su.
Yanzu doctor a ƙarshe idan muka duba waɗannan gwamnoni da suke arewa maso yammacin Najeriya da ma gwamnatin tarayya gaba ɗaya, a kalma ɗaya ko biyu wani sako za ka isa gare su?
Yanzu gwamnati tarayya ne kaɗai za ta iya taimakawa, ta fitar da kuɗi a shiga wurin mutanen nan, a yi musu makarantu, a yi musu asibiti, a yi andanasta, a yi afuwa. Wance ba wanda ya kisa ba mai afuwa, ana nufin su kansu sojoji sun kashe ba bila adad, an kashe mutane innocent. To wayannan da aka kashe innocent in an biya diyan su, su kuma wanda suka kashe a gari su ma a biya diyan su. In an yi haka insha Allah cikin wata ɗaya wata biyu zaka ji ma abun ya tsaya. To gwamnati da ta da kuɗi, mun kuma siyo makamai a ba mu a fito da kuɗin a shiga ciki.
Na'am.
na ga kuma su ɗan bindigan da wata killa baka kai baka isa zuwa gare su ba killa suna jin mutu wannan kafar me yasa kun ka gare su
sakon na gare su don Allah su yi hankuri su aje wannan bindiga su zo a zauna kan teburi a ji korasu korasan su duka a biya musu bukatar su shine nake amma wanda yake sa ta wannan shi kuma wannan daban shi daman yanda yake wato abubuwa iri uku ne a musuluncin mu baka gane akwai sata kamar da Allah ya ce wasari ko sada ka tafasa wa aidiya goma akwai hiraba shine amro ba wanda zai zaddace hanya sannan akwai bugat bugat sune wanda za su bijire wa hukuma zuwa barayi bane to duka wannan uku akwai su a cikin dajin nan akwai wani shi farawo ne shi kadai akwai wani kuma bandit ne sun hadu su da yan hiraba yan amro ba sannan kuma akwai yan bijire wa gwamnati to su yan bijire wa gwamnati sune tsin cikin dari saka yanzu ya koma bijire wa gwamnati kuma shi ba irin a ce in za yi sulhu da sun za su yi sulhu sun yadda makamai to dole a musu afuwa wannan Allah ya faɗa ka
na'am to amma akrabakan lawo mutanen nan in suka yi sulhu suka yadda afuwa ba san wani komai ba sai wannan kashe-kashen da kuma saka da sauransu
a dama yawa ba nan ce a fito da kudin gwamnati a musu abin da za a yi musu ba a yi center na rehabilitation a koya musu sana'a a ba su jari wani za a sai musu shanu ai ba haka kawai za a bar su ba in har za a zo a gina muna gada flyover a kawo to su ina flyover su ta cin daji
Dr. Ahmad Abubakar Mahamud Gumi Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to madalla yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda wata kungiyar fararen hula da ake kira MPCR ta nuna damuwarta game da yadda wasu 'yan siyasar kasar da suka yi murabus daga mukamansu domin shiga zabuka daban-daban da kuma sannu a hankali suke komawa kan mukaman nasu ba tare da an sake nada su ba kamar yadda za a ji karin bayani daga bakin shugaban kungiyar nu Muhammad Arzika a hira su ta wara tarho da wakilin muryar Amurka Bindin Kwanni Haruna Mamman Bako
babu hujja na a ce yau an je an kare zabe sai mutum ya komo cikin ma'aikatar shi kawai ba a yi kunu ba eh ko da an iske bai samu ba ko in ya in kuma ya rana jira ba da sakamako ya san in ya samu bai samu ba duka wannan babu hujja sai ma'aikatar nan in ya je wannan ma'aikatar yayi wani aiki da sunan wannan ma'aikata da wannan matsayi da an ga shi da shi a wannan ma'aikata to ana iya tuhuma shi da wannan laifi kuma duk aikin da ya yi a wannan ya zan banza babu gaskiya ya koma aikin tunda ya yi murabus kuma murabus din nan ba a wani aka yi na kamar almara ka je ka kudu akwai waɗanda kuma a dokance an wajabta musu na cewa in kana son kai ka sai ba kai ba ta kira ba kake yi amma kana son kai ka sai kai kamfani kamar lokacin da ake kamfani an ce ba a iya zuwa kuma ka bar aikinka ka je kamfani ba tare da an ba ka izinin ka taimaka ka tambayi wannan izini akwai hanyar da ake bi a dokance a ba ka wannan izinin ka taimaka ka ɗauki gwamnati to yawancin mutane da dama kawai babu wanda ma babu wansu ma kawai ko su gaske Yanzu ba ma'aikata haka nan ba kowa talakawa suna bukatar wannan suna bukatar kawo aiki a zo aiki ba tare da an bayar da shi a hawa ne ya kai kamfani
doka ba ta yarda da wannan ba
yo zaman ka shi yake ba zaman gona ce ke ba kuma ana biyan shi saboda haka nan
president yanzu can nesa ga yamai kamar irin nan cikin kasa waɗansu suna ganin yalla babu hukumomi manya na kasa ga wuri suna sadaka suna koma wuraren nasu aiki wani mataki ya kamata a ce tsakanin gwamnoni da prefect ko SG na gubernatora tunda wani wuri ba a sake nada wasu gubernator ba sun doka akan waɗannan mutane
to duka wannan duka wanda suke wannan suke cikin wannan hali duka wajibi ne a iske sun dakatar da aikin nasu ba za su koma ba in sun komo a nan duk abin da suke san babu hujja su yi shi sun yi ba daidai ba kuma ya kamata a ce ana musu hukunci a kan haka nan
to nina ne lahin waɗanda ashuwa gabanin ma'aikatan nan su wanda sun ka sa ido sun ka kyale su sun ka ci gaba da aiki
yo kenan da su ake su mutum da su ne ai su ne idan gwamnati su ne idan kasa su ne idan doka ai doka ba ta nuna kake tunda doka ta umurni cewa wajibi ne in za a yi kaza sai an yi kaza kuma in ba ka ci shi an ce ba duk wani abin da an kai da ya tako ha mishi ya zanta ka doka
na'am kenan wanda a shugaba a wannan ma'aikata in ya ga mutum ya labaɓo ya dawo ya kamata ya ce mai wani ka dakata
to in dai tabbas ya zan jina cikin wanda doka ta ce ma dole dama ba wanda aka tilasta ma suna nan cikin kundin tsarin zabe kuduri na gari da 35
na'am
kenan sai an yi haka ga Allah ayi confusion
na'am
akwai wanda kuma kamar ko zaman kansa yake da cikin haƙƙi ba aikata kawai shi bai da wani matsayi a cikin ma'aikata amma yana son ya samu damar da ya yi kampani
kuma
akwai wanda gaban ma ya tafi da su kampani
kawai
a biya ga wani da wani da bai nan kwana nawa kwana biyar kwana uku ba 20 duka bai nan to duka wannan irin wannan kuma su an ce ba ka da izinin ka ta yi dama an ce mishi kwanjon ne san tarakama
na
shi ka tambaya a baki amma ba a biya ka albashi a wannan lokaci bisa kan wannan kwanakin da baka
na'am
amma ko shi kuma kafin ka ga shi in ka tambayi izini kai an baka izini yanda ne zaka tare ba ka ce kai akalan ba ka tare ko ana so ko ba ku ga kai
to har yanzu dai muna jamhuriyar ta nishirin inda hukumar koli ta sadarwa ta kasar tare da tallafin wata kungiya da ake kira CFE media suka shirya wani taron fadakarwa ga matasan da magaran game da yadda za su fuskanci zaben shugaban kasa zagaye na biyu na ranar 21 ga wannan wata na Febrairu tare da amfani da kafofin yada labarai wajen bayyana ra'ayoyinsu ga rin karin bayani a cikin wannan rahoto na Tamar Abari daga Damagaram
Maman Jaharu mai bada shawara ne a hukumar koli ta sadarwa a nan jamhuriyar Niger ya wadi makasudin wannan haduwa ta su
abin da ya tara mu ne shine ganin an ba matasa horo ta yanda za su tinkari zabe a cikin kwanciyar hankali kuma a ta yanda za su iya tinkara gidan jaridoji su bada ra'ayinsu ta fannin zabe kuma su bada su haɗi irin matsalolinsu a gidan jaridoji wanda ya kamata 'yan siyasa su yi aiki da su ba tare da matsayin da aka yi sani ba na matasa 'yan siyasa ta zo shi ne na cewa a sa su gaba su ne 'yan kuwa su ne 'yan kone-kone su ne 'yan kawo tarzoma
su ma daga nasu waje matasan sun ce kaya ne dai ya tsinke a gindin ka ba cewar Musa Badamasi shugaban wata kungiyar matasa a nan da magaram
to lalle kan gudunmuwa wanda dama mun rige mun kawo ta tun wajen yanda aka yi shirye zaben kawa halin zawa zagaye na farko yanzu ma kuma za mu kara kawa gudunmuwar mu bisa kan yanda za a yi ba za a samu wata fitina ba da wani tashin hankali
yayin da ita kuma Hadiza Hima wata yar horon hula tace irin haka shine ya dace a yi wa matasa
dole ne a fatarkar da matasa a wayan musu da kai bisa kan matsayin da suke da a cikin al'umma kuma wani irin canji suke iya kawowa a cikin al'umma gaskiya sai in ce wannan gamuwar da hukumar sadarwa ta yi abu ne mai kyau wanda ana so a rika yin irin wannan abubuwa
kungiyoyi na mai da hankali wajen matasa la'akari da su ne kashin bayan duk wata kasa gudunmuwar su kuma na da muhimmanci wajen taimaka ma ci gaban kasa Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama yan daba muna bin yan siyasa
shin matasa masu satar mutane ma na so a mutunta su ko kuwa haute gurin shawara
ba daukan bafilata ne ba komai bane saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma
ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne
to wallahi su sani wa'annan ƴaƴan talaka da suke ko uwan su wataran sai sun zo sun sa su woho
menene woho
ihu
zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Alikaya ku kasance da muryar Amurka
yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin kowa bar gida
kowa ya bar gida gida ya bar
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku hira ta musamman da wasu ƴan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma ga ci gaban hirar mu da Malam Yunus a asalin kasar Niger mazaunin jihar Pennsylvania da ke nan kasar Amurka to yanzu wani kira gare ka daga matasa wanda suka fara karatu a Masar
to da ke shirawa kowa da tsarin shi kuma kowa da abin da yake dubi amma ni da zanina da ke na san Masar din na san Niger din na san wurare kowa daidai wani irin karatu ne yayi kuma rayuwar da yake nan yana yi Masar kamar zai duba gani ina zo nan ga rayuwar zai na Masar ko kuma ina koma Niger zai samu aiki da kuce rike mutum ya graduate idan sai samu aiki dan rayuwar shi da kuma family shi a yi dauki abin da ya karanta din nan inji Niger zai iya samu aiki wanda zai yi rayuwar shi a Masar ko kuma a nan ga wannan ne wanda zai duba din amma dai dama babu kamar nan ga kina nan ya yi dama kwa ya yi dama aiki mutum ya yi karatu surtout din mutum ya yi karatu ne kyau abin da ya yi karatu ya iya shi da kyau kamar ba diplom kaɗai ba kamar saman karatu kuma tun yana da ɗari irin nan gaskiya ya yi kuma kuma an kawo da mutane akwai opportunity akwai kamar dama irin nan gaskiya akwai a irin Amerika an samu inda mutum ya san ba irin rayuwar shi gida ba ya kuma zai yi nan ga yana da kamar garanti abin kamar ya yi nan to amma nan ga ya yi gaskiya an taɓa ba haɗawa ne amma kuma yana da kyau kuma wani lokaci kuma ko da ma rayuwar na gida bai kai na magon lokaci na kyau kuma kuma gida ai maka sa aiki shi ma wannan kuma yana da kyau kwarai da yake ba ake kuma saboda da wani wuri ya yi a barka sa a gina shi ma akwai wannan magana kan shi ma.
To malam ne suka ce ka karanta shari'a ka karanta in ce kanun ko ka karanta duruwa shekara wajen biyar kai ganin ka a matsayin wanda ya karanta shari'a a wannan babban jami'a da kowa ya sani Jami'ar Al-Azhar da ke ƙasar Masar ina jin cikin ɗaya daga manyan tsaffin jami'o'i na duniya ka ganin ka a yanzu da muke cikin yanayin ta'addanci yanayin harkar Boko Haram yanayin wannan kashe-kashe da ake ta ganin ka menene dalili da ke tura matasa da ke tura mutane cikin wannan ayyukan ta'addanci wannan ayyukan na kashe-kashe na kashe juna ana
akwai addini akan wannan akwai jahilci jahilci kaman a general ko kuma jahilci da addini din shine na fari kenan na biyu kuma akwai talauci jahilci da talauci dama abu biyu ne suna da jibauci abu biyu ne wanda mutum sun yi duka abin cikin duniya to wannan suna sa wannan yadda shi ko da yake wannan ba fanni ne na ba amma wannan dai ne da yake shi musulunci dama mutum ne zai tsakanin shi da Allah in kai maro in maka iya kai zai zama wani a kan rayuwar shi da wannan kuma ya kai da kaci kasa shi musulunci addini ne na zaman lahiya.
Wani kira gare ki yanzu ga gwamnatin Nijar zan ce wajen taimaka wa matasa suka kara karatu suka kammala karatu suka kara karatu jami'a wani suna buƙatar aiki ko suna buƙatar a taimaka musu don mu ji an ce a kowace da dama sun kara karatun jami'a shekaru da shekaru ba har yanzu ba a ba su izinin shiga fonction publique zan ce izinin shiga ma'aikatar da ke kula da ma'aikata.
To kira da zan yi ma gwamnati gaskiya shi ne yana da kyau a taimaka ma jan ƙasa in sun ida karatu inda akwai ayyuka a taimaka ma jan ƙasa in sun ida karatu. Ko ne irin yana su karanta French ne da English da Larabci ne kamar ya za tunda wannan abu zai tace ga wata ƙasa da ke ilimi shi ne ƙasa ta wanda ya ida karatu kuma ya zo yana aiki kenan yana da ilimi zai sa ƙasa ya ci gaba. To kuma yana da kyau kuma mutum ya ida karatu shi ma mutum ya san daga kamar diplom ɗin gari shi ya sa shi ga wurin da ya yi aiki din da wannan diplom. Ina kira gwamnatin Niger ko wane ne ke abin nan kamar inda mutum ya zo ya ida karatu ka ADB yana tare da gwamnati inda yana iya ana buƙatar su wannan aiki kawai a ɗauke su kuma ba sai yana tare da gwamnatin ba ko kuma yana tare da jami'a ko wani iri ƙasa ne kuma ya yi kuma wannan haƙƙin shi ne.
To kun ji Yunus na asalin ƙasar Niger mazanin jihar Pennsylvania da ke na ƙasar Amurka mun gode da ka ba mu damar tattauna tare da kai a cikin shirin komai bargida gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawar kuma haɗawa daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka da ke babban birnin Washington DC kuma sati mai zuwa idan Allah ya yarda na gode kwarai.
To madalla gaida Abdulaziz yanzu kuma ga Suleiman Mumune Barma dauke da shirin jaridun Nijara.
Zamu fara shirin jaridun na wannan mako da jaridar Lusahel wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Nijar Isuhu Muhammadu ya gana da wata tawagar jami'an gwamnatin kasar Chadi a fadarsa yayin da ya rage 'yan kwanaki a gudanar da taron shugabannin kasashen jisan Sahel a birnin N'Djamena. Jaridar ta ambato jagoran tawagar ta kasar Chadi wato ministan tsaron kasar Janar Muhammad Abali Sala yana cewa batun tsaron kasashen biyu ne suka tantauna a kansu a yayin wannan ganawa. jaridar Lebanon ta ce rundunar sojan saman jamhuriyar Niger da takwararta ta tarayyar Najeriya sun fara yunkurin karfafa hulɗar aiki a tsakanin su. Dalili kenan babban komandan rundunar sojan saman Niger Kanal Amiru Abdulkader yayi wani rangadi a Najeriya inda suka tantauna wani tsarin aikin haɗin gwiwa da horon sojan saman Niger da batun tallafin kayan aiki. Jerry ta ce a yayin wannan rangadi Kanal Amiru ya ziyarci makarantar horon sojan sama da ke Kaduna kafin ya leka headquarters sojan Najeriya da ke Maiduguri. Jaridar Le Nouveau Republicain na cewa 'yan ta'addan yankin Sahel sun fara nazarin hanyoyin kai hare-hare a kasar Faransa, kamar yadda shugaban ma'aikatar leken asirin Faransar Bernard Emie ya sanar a yayin wani taron manema labarai, har ma da haska wata bidiyon da ke gwada wasu manyan kwamandojin 'yan ta'adda wacce aka nada a lokacin da suke gudanar da wani taro. Jaridar ta ce ko da yake sojan Faransa sun yi nasarar hallaka biyu daga cikin waɗannan kwamandojin ta'addanci, bayanai na nunin har yanzu ƙungiyoyin ta'addancin Sahel na nan a kan bakansu. Hasali ma bayanai sun gano cewa 'yan ta'adda na hangen faɗaɗa ayyukansu zuwa yankin tekun Gine da jamhuriyar Benin da ƙasar Cote d'Ivoire. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Tuma da lagai da Sulai, za mu kuma kammala ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Amurka ta damu matuƙa kuma ta kaɗu da juyin mulkin da sojojin Burma suka yi. Sojojin sun tsare shugabannin jam'iyya mai mulki ta National League for Democracy da kuma shugabannin gwamnatin farar hula, ciki har da Aung San Suu Kyi da shugaba Yuen Yat, tare da ministocin gwamnatin da manyan ministocin yankuna da dama da 'yan siyasa na adawa da marubuta da wakilan kungiyoyin fararen hula da 'yan gwagwarmaya. Da an shirya majalisar Burma za ta gudanar da zamanta na farko tun bayan zaben kasar na 8 ga watan Nuwamba, inda jam'iyyar National League for Democracy ko NLD, babbar jam'iyyar farar hula ta kasar, ta samu kashi 83 cikin 100 da kujerun da aka bude. Aung San Suu Kyi, shugabar NLD, ita ce shugabar farar hula ta kasar tun hawan takaragar mulki a 2015. Shugabannin sojojin Burma sun ki amincewa da sakamakon zaben, suna cewa magudi ne. Lokacin da zarge-zargen ya kasa samun wani karfi, sai sojojin suka kewaye ginin majalisar suka yi juyin mulki. Sojojin Burma sun yi shelar kafa dokar ta ɓaci ta shekara ɗaya ta gidan talabijin, suna mai cewa kundin tsarin mulki shekarar 2008 ya ba sojoji damar ayyana dokar ta ɓaci a cikin ƙasar. Sojojin sun kwace iko da kayayyakin kasar, sun kwace akasarin ma'aikatan gwamnati, sun kuma dakatar da yawancin watsa shirye-shiryen talabijin, sun kuma fara kamfen din murƙushe kungiyoyin fararen hula. Sojojin sun mika iko ga shugaban sojoji babban janar Min Aung Hlaing a tsawon shekarun da ta yi na raba madafin iko tare da jami'an farar hula. Sojoji sun kasance suna da tasiri sosai a cikin harkokin siyasar Burma. Kundin tsarin mulkin ya baiwa sojoji ikon kula da ma'aikatan tsaro da na cikin gida. Bugu da ƙari, ana ba sojoji tabbaci na rubu'in kujerun majalisar. Shugaba Joe Biden ya buƙaci al'ummar duniya da ta haɗa kai wajen matsawa sojojin Burma kai tsaye su saki ikon da suka kwace, su saki 'yan gwagwarmaya da jami'ai da suka tsare, su ɗage duk wasu takunkumin kan sadarwa, kuma su guji cin zarafin fararen hula. Sanataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi kira ga shugabannin sojojin Burma su girmama mutanen Burma kamar yadda aka bayyana a zaben da aka yi a demokuraɗiyance a ranar 8 ga Nuwamba. Amurka na tsaye tare da mutanen Burma a burinsu na demokuraɗiyya, 'yanci, zaman lafiya da ci gaba. Dole ne sojoji su mai da komai kamar yadda yake a da, ba tare da ɓata lokaci ba. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To, kafin mu rufe wannan shirin, muna isar da gaisuwar taziyarmu ga iyalai da kuma dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka bisa ga rasuwar Ibrahim Abdulaziz wakilin muryar Amurka a jihohin Taraba da kuma Adamawa wanda ya rasu a makon da ya gabata. Allah ya masa rahama ya kuma baiwa yallansa hakurin juriyar wannan rashin. Da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku kasance lafiya daga nan birnin Yamai.